is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodi yaushe akan internet wato a voahausa.com. Masuwar assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Satumbar shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To yanzu haka jami'an Saudiya na ci gaba da binciken dalilin faduwar kungiyar gine-ginen nan da ya musabbabi mutuwar mutane da yawa. Tukunyar iskar gas da ake dahuwa da shi wato silinda a turance ya yi bindiga yau Asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar India. Yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashe suka yi da Iran ba zai dakatar da Iran din daga sarrafa makamin nuclear ba, in ji ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin kasar.
To hukumar da ke kula da jarrabawar kammala karatun sakandare ta NECO ta ce sakamakon wannan shekara ya yi kyau fiye da na sauran shekarun da suka gabata. A jihar Taraba, Najeriya kuwa mutane har da na 'yan ƙasar waje na kurara cikin dazuka domin safarar wani itace da ke daraja a kasuwannin duniya, musamman ma a China. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba, amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya.
Tare da sallama, jami'an Saudiya na ci gaba da binciken dalilin faduwar kungiyar gine-ginen nan wanda ya burma akan harami a Makka, wanda ya kashe akalla mutane 107 ya kuma raunata sama da 200 ya kuma raunata sama da 230. Babban injin din da ya fado ne kan rufin masallaci, inda ya tsago cikin masallacin inda majita ke sallan Juma'a. Hoton da ake nunawa a dandalin sadarwa sun nuna majita jina-jina da kuma buraguzai daga na'urar ginin da kuma bangaren masallacin da ya burma. Wannan hadari dai ya auku ne lokacin da majita daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin hajjin cikin wannan watan. Muhammad Tahir, daya daga cikin ma'aikatan da ke cikin ginin masallacin, ya faɗa wa muryar Amurka cewa yanayi na daya daga cikin musabbabin faruwar wannan hadari. Ya ce a lokacin ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, ga iska mai ƙarfin gaske, hakan ne ya sa babban ƙungiyar ta kasa tsayawa har ta kai ga faduwa kan masallacin. Tukunyar iskar gas da ake dahuwa da shi wato silinda a turance ya yi bindiga yau Asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar India, kuma ya hallaka mutane akalla 82, kana ya yi wa mutane da dama rauni. Wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira Madhya Pradesh ya cika da ɗan mutum, suna karin kumallo sa'in da wannan tukunyar iskar gas ta fashe. Wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin illa. Haka kuma a rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunyar ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa waɗanda ya ƙara adadin mutanen da suka mutu a wannan wuri. Ma'aikatan ceto dai suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin binciken kuraguzan da suka fashe, suka danna jama'a domin ƙara zaƙulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su. Rahotanni sun bayyana cewa fashewar irin wannan tukunyar iskar gas ba dai sabon abu bane a ƙasar ta India. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashe suka yi da Iran ba zai dakatar da Iran din daga sarrafa makamin nuclear ba, sai dai ya shigar da Amurka da sauran kasashen cikin hadari a shekaru masu zuwa, in ji shugaban masu rinjaye Mitch McConnell a lokacin da yake magana a yau Asabar a taron da 'yan Republican ke yi a kowane mako. McCall ya ce fadar White House ta bar 'yan ta'adda na ƙara ƙarfi da faɗiɗa. A jiya Juma'a ne 'yan majalisar Amurka suka kaɗa ƙuri'an bayan shafe awanni suna muhawara a kan wannan lamari. A majalisar dattijan Amurka, wakilan 'yan Democrat sun hana majalisar kaɗa ƙuri'a, suna nuna rashin amincewa kan yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka ƙulla da Iran, matakin da ya baiwa shugaban Amurka nasara a fuskar harkokin diplomasiya da kasashen waje. wannan kuwa sako ne ga shugaba Obama da gwamnatinsa wadda ya tsaya tukuru wajen ganin an cimma matsaya a lokacin yarjejeniyar da aka kwashe sama da watanni 18 ana fama akan wannan batu har ila yau wasu ƴan majalisar wakilan ƙasar Amurka sun jefa ƙuri'an kin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar ta Iran duko da yake takwarorin su na majalisar dattijai sun jefa musu ƙuri'a da gagarumin amincewa domin ganin ƙuri'ar da ƴan majalisar na wakilai suka jefa bai tasiri ba jefa wannan ƙuri'a wata manuniya ce ga gwamnatin Barack Obama cewa ga irin wannan kokarin gwamnatin nasu ta kasance akan wannan batu da aka kwashe watanni 18 ana kokarin ganin an cimma matsaya a kai Prime Minister of Hungary Viktor Orbán ya kira ga kasashen Turai da su samar da wadataccen kayan jin kai ga makwabtan kasar Syria domin rage radadin yan gudun hijira da ke kwarara kasashen na Turai Orbán dai yana magana ne a sa'in da yake tattaunawa da wata jaridar kasar Germany jiya Juma'a Prime Minister yana magana ne domin kare matsayin da kasarsa ta dauka na yin sanyi-sanyi wajen karɓar yan gudun hijira da za su gita kasar nasa domin shigewa Turai Yace yan gudun hijira na kasar Syria suna da matsugunni a sansanin yan gudun hijiran da ke kewaye da kasar ta Syria. Ya ci gaba da cewa yawan waɗanda ke kwararowa zuwa kasashen Turai ba wai mafaka kawai suke nema ba a'a sai dai suna neman abin zaman gari da inganta rayuwarsu. Yace akwai buƙatar kowace kasar Turai ta ƙara adadin gudunmuwar da take bayarwa akalla koda da kashi guda ne daga abin da aka shata domin ganin an samu dala biliyan 3.5 da ake bukata domin rarrabawa makwabtan na Syria wato Turkiya, Lebanon da Jordan.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabar mu fara da Najeriya inda sakamakon jarrabawar kammala karatun sakandare da aka fitar na wannan shekara da ke gudana ƙarƙashin hukumar jarrabawa ta NECO ya nuna cewa a karon farko cikin shekaru da dama an samu ci gaba kan irin sakamakon da aka saba gani a baya na faduwa da ake samu a jarrabawar daga mina ga rahoton da Mustafa Nasiru Basari ya aika mana
Hukumar shirya jarrabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta fitar da sakamakon jarrabawar wannan shekara ta 2015 a wani taron manema labarai babban magatakardar hukumar a Najeriya Professor Abdulrashid Garba ya ce sakamakon ya nuna sama da kashi 68 na adadin waɗanda suka rubuta jarrabawar sun samu cimmaki 5 ko kuma credit 5 a ciki har da darasin turanci da lissafi Al'amarin da ke nuna cewa jarrabawar bana an samu ci gaba. Farfesa Abdulrashid Garba ya ce akwai dabarun da suka yi a lokacin jarrabawar.
Saboda sai muka fitar da wani salo na cewa duk jarrabawa da zamu ta fito daga abubuwan da aka yi aminci akwai a secondary school. Saboda muka samar da dangantaka tsakanin NECO da NERDC. Ita NERDC ita ce mai alhakin fitar da curriculum.
A wannan karon ma satar jarrabawar bai kai na shekarar bara ba.
Labari mai dadi shine bai kai na bara ba duk shekara ba yadda zakai sai ka samu gudun jaraba to mun kakkama kuma an tantance kuma an zakulo waɗanda suke da laifi da yawa result din san soke
sai dai har ya zuwa wannan lokaci hukumar ta NECO ta ce tana bin wasu jihohin Najeriya bashin kudin jarabawar yaran su da basu biya ba kamar yadda Farfesa Abdulrashid yayi karin bayani
ban bashin da muke bi har jihohi ana bin su kuma na fada cewar bashi wani kashin bayani na kowane harkar business
mun ba jaha na kuke bi
jaha 13
ko da yake dai masana harkokin ilimi sun yi maraba da ci gaban da aka samu a wannan karon amma sun yi fatan abin zai dore tare da tabbatar da ganin daliban sun samu guraben karo ilimi a manyan makarantun Najeriya kamar yadda shugaban dalibai musulmi na jihar Niger Musa Shehu Kwazu ya sheda min ta wayar salula
kuma a samun ya hanyoyin da waɗannan dalibai za su samu admission a makarantu gaba suna buƙatar tallafi sai kuma hanyoyin sai ko ka zama wannan jarabawa sai kuma ka je ka yi jam bayan jam mun kaje sai ka samu kuɗin transfer exam na kowace makaranta za ka yi waɗannan kuma suna kawo tallafi
A game da bashin da hukumar NECO ke bin wasu jihohin Najeriya kuma ga abin da Musa Shehu Kwazan ke cewa
abu na farko da ya kamata ne ne da ayo ta cikin kana shi ne ilimi an bar baya ba kadan ba sai kuma a ce a'a mutum ma za a bari tallafi
ko da yake dai hukumar ta Neco bata kai ga rike jarabawar waɗannan jihohi ba, ba mamaki idan bashin ya kai baɗi ɗaliban baɗin su shiga cikin tarkon bashin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yayin da wasu sabbin gwamnati ke ikrarin cewa tsofaffin gwamnatocin da suka shuɗe sun bar musu dimbin basussuka, masana sun fara tsokaci kan yunkurin da sabbin gwamnatin ke yi na cire wani bashi. Ga rahoton da Hassan Maina kai na aika mana daga Abuja.
Yayin da sabbin gwamnati ke zargin tsofaffin da suka gada da bar musu dimbin bashin da ta kai hatta albashi ma, wasu jihohin ba sa iya biya, sai gashi wasu sabbin gwamnati na ƙara haramar cin bashin. Wani ƙwararre kan tattalin arziki a Najeriya, Yushau Aliyu, ya yi gargaɗi.
Bashi wanda aka ciyo ba kuma tabbatar da abin da ake da bashin ba, kuma aka shiga matsala gwamnati ba ta iya biyan albashi, to shi ne mafi ƙasƙantaccen yanayi da gwamnati za ta samu kanta. Akan ciyo basussuka ne don a yi manyan ayyuka da suka zama wajibi a yi su. Idan a yanayin tayin tattalin arziki ke tafiya, idan jiha wancan ta ciyo, haka ma a ce misali gwamnatin tarayya ita ma ta je ta ciyo kamar yadda aka ciyo bashin akan harkokin tsaro. To wannan yana da girma, tunda kasafin kuɗin ƙasan wanda aka yi ma giɓi ne da yawa, giɓuɓɓukan da suka shiga cikin kasafin kuɗi, tunda a zahirin gaskiya duk kasafin kuɗin da aka yi ana yin shi ne bisa ƙididdigar abin da gwamnati za ta iya samu na kuɗaɗen shiganta. An yi haka, wannan ana jefa tattalin arziki jihohin cikin rudani, kuma gwamnatin ba za su fita a cikin rudani ba. Haka kuma ana daɗa jefa tattalin arzikin ƙasar cikin rudani, mu saboda irin abin da ya fara bayyana, duk irin yawan cin basussukan da muke yi, wanda kamfanin JP Morgan and Chase ya fara samun ƙasar takunkumi, aka cire ta ma a cikin ɓangarorin waɗanda za a iya ba su baka, saboda ana duba wasu yanayi da cikin tattalin arzikin yake.
Tsohon gwamnan jihar Kaduna Abdulkadir Balarabe Musa, wanda shi ma masanin tattalin arziki ne, ya ce matsalar Najeriya ba wa rashin kuɗi ba ne.
Dan akwai kuɗin kuma Najeriya ba ta cikin matsalar Najeriya kawai ka da banna shi ne kawai matsalar Najeriya, tun dai ba su yi bincike na shugabanninsu na da, don kuɗin an sace su.
To sai dai kuma jihar Niger, wacce na ɗaya daga cikin jihohin da za su ce wannan rance, kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce suna da hanzari.
To ka ga yanzu nan ba mu samu kuɗi ba, kuma muna aikin da ya ɗauke su karun guda uku ba su yi ba, mun zo mun yi cikin watanni guda wanda ba su ƙarasa mun ƙarasa, wanda ba yi ba for 46 years mun yi cikin 2 months. Sha Allah za mu yi musu aiki. Ina son gaya musu cewa gwamnan nan bai zo ya cike su ba.
A ɗaya ɓangaren kuma, ita ma uwar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, wato NLC, ta ce ba ta gamsu da cin bashi kan bashi ba. Comrade Abayo Toro shi ne sakataren tsare-tsare na ƙungiyar na ƙasa.
Gaskiya bashi kan bashi ba daidai ba. Abun da ya kamata jihohi su yi shi ne su rage cin hanci da rashawa, su rage allubazarin. Jihohi da yawa ana sama da faɗi da dukiya, ya kamata a yi ayyuka da shi, a yi sama da faɗi, a yi tafiye-tafiye.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a can jihar Taraba ko da ke wato Najeriya, mutane hadda na 'yan ƙasar waje na kurara cikin dazuka domin safarar wani itace da ke da daraja a kasuwannin duniya, musamman ma a ƙasar China. Daga Jalingo ga rahoton da Sanusi Adamu ya aika mana.
'Yan ciranin ƙasar China da dama ne ke kwarara yankunan Gasol, Bali, Ardokola, Kurmi, Donga da Usa da ke jihar Taraba don aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya, wadda aka danganta darajarta na biyu baya ga man fetur a kasuwannin ƙasar China. 'Yan ciranin na amfani da ƙauyawa mazauna yankunan waɗanda ba su san darajar itaciyar madubiyar ba, tare da taimakon 'yan kudancin Najeriya wajen safarar itatuwar cikin manyan tireloli da daddare zuwa bakin tekunan ƙasar Najeriya. Inji Alhaji Abubakar Mahmud, wani mazaunin Bali na jihar Taraba.
Da mu dai ba mu ɗauki itatuwan ɗin suna da muhimmanci sosai ba. Itatuwan muna kiran shi madubiya. In mace ta aihu, in ba jini akan sassaka ɓawonsa a jika ta sha. Daga baya sai muka ga waɗansu suka zo mana suna neman irin wannan itace. Da zuwansu ba mu ɗauki wannan neman itacen nan kamar wani abu ba. Wani ma zai zo ya ce a ce ana so sai su ba wa ko mai anguwa ne a ba shi ko 20,000, a sai ba mu sani ba. Itacen tana da muhimmanci. kwarai da gaske.
Honorable Yusuf Ibrahim dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Gasol na biyu ya tabbatar mini da ayyukan fasa kwabri a yankunan.
Sunana Yusuf Ibrahim Nawa, ina wakiltan Gasol ta biyu. Eh tabbas haka ne, akwai baki daga kasashen waje especially daga China kawo korafi a majalisa, sannan mun yi zama akai a matsayin mu dai na majalisa mu hana ba executive directive akan cewa tabbatar cewa an hana daukan wani abu. Dokan da muke so mu yi kuma shine idan ka sare kwaya daya ka dasa kwaya hudu. Officially a doka kan an dena, wasu sukan bi cikin dare su je su sare wannan itatuna kuma su fita da su da daddare.
Gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku ya shaida min cewa akwai mutane bakwai dake fuskantar shari'a sakamakon tuhumar su da aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya da yau tattalin arzikin kasa zakon kasa.
Shi itacin nan har yanzu ba dena yankan shi a daji ba. Muna nan dai mutanen mu suna bin su har yanzu, amma in Allah ya yarda shi masalolin itatuwa na yanka wannan ya ragu kwarai da gaskiya. Mutane kaman bakwai yanzu mun sayar da su a kotu kan wannan. In kana so ka yanka itacin nan, zo za mu baka license kuma za mu nuna maka inda zaka yanka itatuwa. Bayan ka yanka ka dasa wani, za mu baka irin don shekara 5-7 nan gaba ka sake zuwa ka yanka. Muna tsoron sole roshin nan yazo ba za mu samu filin yin noma ba. To kaga damuwa babba zai zo kenan.
Daya daga cikin masu sana'ar sayar da katako Malam Babangida mai katako a hirar da naye da shi ta wayar salula ya bayyana yadda yanci ranin kasar China ke aiwatar da ayyukan fasa kwabrin itaciyar madubiya a yankunan.
Akwai baki da ke shigo mu suna wannan fasa kwabrin wayannan itatuwa ta boye ba tare da sanin hukuma ba. Sai sun shigo suna hadawa da yan gari sai su shiga buddu su baci. Sai sun zo suna neman manajoji da sauran yaran gari da ayi musu kaza ayi musu kaza, inda ake ba da naira 5 sai su ba da naira 20, da ake ba da 20 su ba da 10.
Yayin da al'ummar jihar Taraba ke jira su ga irin tanade-tanade da dokar daidaita ayyukan tsari itacen madubiya za ta tanada, ga wasu daga cikin abubuwan da jama'a ke sa ran dokar za ta kunsa, inji Alhaji Abubakar Mahmud Bali.
A tabbata wanda zai yi aikin din tunda wannan abu ana sayenta da muhimmanci da me, a tabbata dai sai an yi hanya, a yi asibitoci, a yi kuma makarantu da wannan kuɗi, a tabbata an samu musu ruwa mai kyau.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Tuma da line zago goma a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 ne da minti 16 chip sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Shin me ake nufi da sadauki? Gaskiya ne akwai sadauki a wannan zamanin? Menene gaskiyar cewa da ake sadauki na da ƙarfin dawaki 40? Mai tambaya Isa Ramin Hudu Haɗeja jihar Jigawa. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Isuhun Dila Faki mai cewa, "Dan Allah ku bani tarihin rijiyar na Gwamatse da ke garin Kwantagora a jihar Naija." To bari mu fara da amsar tambaya kan sadauki. Idan Isa Ramin Hudu na saurare, ga amsar tambayar ka daga bakin ƙwararre a kalmomin sadarwa, Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero dake Kanan Dabo.
To sadauki dai kalma ce ta Larabci wanda aka fito daga da sadaukarwa. Sadaukarwa kuma tana nufin mutum ya dauki wani abu bangare na rayuwarsa ko jarumtakarsa ko kudinsa ko dai wani abu sa saboda wani dalili. Ko dalili na jama'a a takaice jarumi. Saboda zaka iya cewa sadauki jarumi kenan. Amma ba wai lalle jarumin da yake fada ba ko yake yaki. Mutumin da yake dauko abinci ya dinga bawa jama'a saboda mutane su dinga samun abin da za su ci, shi ma za a iya tarauka sadauki saboda yana yin sadaka. Mutumin da zai dinga zuwa yana gyara kabarurruka, shi ma za a ce shi sadauki. Duk dai mutumin da ya sadaukar da wani bangare na rayuwarsa saboda cigaban al'umma, to jarumi ne, saboda jarumi ne wajen cigaban al'umma. To kaga abin da sadauki take nufi kenan a gaskiyance, abin da ake nufi kenan da sadauki. Saboda haka babu mamaki in an ce Abubakar sadauki ne, saboda sayyidina Abubakar jarumi ne ta hanyoyi da yawa. To wannan jarumtakan nasu yakan sa wato akan kira shi sadauki. Ba sani ba ko Larabawa ne su kira shi sadauki ko kuma mu ne nan muke kira shi sadauki wajen gomarar karatun hadisai da sauransu. To amma dai gaskiya su ga bin layi da sadauki yana nufin jarumi, jajirtacce wanda ya dage yace lalle ya ga sai an yi abu saboda haka duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya kai shi sadauki saboda ba wanda bai sha wahala ba wanda ba jarumi bane ba wanda ba yaki da shi ba wanda yake kuma hakan ne shine wato alamomin sadauki din wato a zamanin yanzu in kace da mutum sadauki kana nufin mutumin da yake kullun a cikin yi wa mutane hidima yake kullun a cikin wato hidimar jama'a yake so maganar dawakar 40 ko ban san
ya wato professor kafin mu je nan wato a sauƙaƙe a iya cewa kenan sadauki shine wanda isa daukar da rayuwarsa wajen yin hidima ga jama'a kamar yadda ka dan yi bayani dazu
kware da gaske za a iya faɗan haka
to shikenan sai kuma tambaya ta biye dake cewa shin akwai sadauki a wannan zamanin
wannan zamani kenan wancan zamanin ko
a'a wannan zamani yake cewa
akwai sadauki a kowane lokaci na dadan ina na rayuwar dan adam akwai sadauki akwai mutumin da yake da wannan jajin cewa na'am
to watakila yana alakanta abinda fahimta game da sadauki da sadaukin wancan zamanin wato a haƙiƙance a iya cewa akwai sadauki kwatankwacin waɗanda ake kiran su sadauki a wancan zamanin da aka fara amfani da kalmar sadauki din ko wato sahihin sadauki kwatankwacin na irin wancan zamanin
akwai saboda kalmomin da sadauki da shahid shahidi da kuma salihi ana suke tafiya suna tabbatar da jerin jarumta na kwazo na jajircewa saboda ba kalmar sadauki kare ba shahidi ma kima sadauki ne saboda haka kalmomin wajen guda uku ne ko huɗu wanda suke da wato kwatankwacin ma'ana iri daya wanda kuma duk ana amfani da su tun a wancan lokacin saboda haka ana dai nufin mutumin da yake jajircewa ko ga kira shi sahihi ko ga kira shi sauki ko ga kira shi salihi duk abin da zaka kira shi dai mutum ne da yake jajircewa wanda ke sadaukar da kansa saboda jama'a shugaban al'umma
yawa to professor muna iya zuwa ga tambayar sa ta uku dake cewa menene gaskiyar maganar da ake cewa wai sadauki na da karfin dawaki guda 40
to takan yi wannan mutum sadauki a wannan lokacin karfin amma wai ana nuna duk mai suna sadauki kuma da karfin dawaki 40 ba kamar misali a almarai Kano kai wani barbu ne ne ina daukan giwa a kafada sai ta wani mutum ne da zai daki giwa ya dora kan ko jari da giwa ta ba sai da dora ta kan kafada to amma tarihi ne saboda haka za a tarihi ba yadda ba za a murkuta shi ko da dara a kai armashi to kace sadauki ne mai daukan kai 40 sai da sai 40 ma me yasa 40 me yasa ba 27 ba me yasa ba 39 ba me yasa ba 43 ba sai dai 40 kane ne to kaji ni wannan yuwan labari ne aka kira kan wani mutum shi da kuma kawai wato aka yi sa da sunan sadauki
sai kuma babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin rijiyar na gwamutsa da ke garin Kwantagora a jihar Naija idan mai tambaya Isu Hundila na saurare ga walin Kwantagora Alhaji Mu'azu Hamidu da ƙarshen ansarka
to ita wannan rijiya a lokacin mai tarihi ya nuna duk karkaran nan yankin babu wani da ake shan ruwa sai wannan wuri
to babu ne kusa babu ne ba inda da ya zauna ka san akwai tsauni to tsaunin sa ya gangaro ya wuce duk da hanya take to nan ya zauna hanyar kafa ne nan yake zuwa yana yaje gabas yaje kudu yaje yamma sannan ya dawo yaje zauna Kwantagora to kila suna da ruwa a wani tafki yanda ke taruwa amma yana kafewa to ga ruwa da aka kawo kusa da kauyen da ma sama suke zauna
da ba nan garin da yake da ba anan yake ba
kusa da wurin ne amma mafi yawa a tsaune suke to sun ka san lokacin yaki ana iya farmaka mun farmako ana farmako ko wani lokaci sai su je tsaune tsaya su yi hidiman su anan kasuwancin su da noma da sauransu a lokaci ya kuma sun san lokacin da ya kamata su gudu su boye sannan su soko to anan da region shikenan sai dai zama wurin ya zama gari haku da daman titi duk mutane suka zauna to region bai kafewa daga baya aka cimma cewa ashe ma ruwan yana da wani albarka wanda macen da bata samu haihuwa ba idan ta zo ta sha sai kaga Allah ya bata ciki
dama tambaye da nake so maka kenan ko a yanzu haka mun fahimci akwai masu zuwa su debi ruwan nan musamman su wuce da shi menene ya kawo haka
to wannan dai sun ga cewa da an sha sai a samu ciki ya zama kamar magani ne na haihuwa saboda ka ana ma diba a je kurmi a sayat kuma ba a cajin ka komi ka zo ka diba nake ta tafiya wasu da jalaka wasu da garwa wasu mota ma da ake zuwa a kwasa a je da su ana rarrabawa ana sayarwa
yanzu ita masarautar Kwantagora me tai game da wannan rijiya kaman abin da ya shafi ko gyaran ta ko ni makamancin abu haka.
To an dai killace an rufe ta ta sama saboda ruwa kada abin nan kada kuma an yi masallaci kusa da wuri ya kanta kenan. To wanda wadanda ba su zo su zauna mun mene na ruwan su da gyara wuri abin da ni na so shine in ga karamar hukuma ta dauki wannan ta gyara shi ta ka san yanzu matakali ne kurin ka je ka diba ka hudu wannan yana da hadari kwarai da gaske yara in sun doka sun jawo su suna iya fadawa ciki na so a gyara ta a yi tankoki sama a yi famfo a cika tankokin sukur ka diba daga tanki
ya zama kamar famfo ne ma
kuma famfo ne saboda ka ba ta bukatun ruwan sama ta cigaba da ruwa ba ta bukatun ruwan sama ruwa a kasa yake ai walla Allah kurin san yadda yake
wato akwai abin mamaki wurin nan ranka rade kasan wurin nan duk tsakuwa ne duwatsu ne sosai amma kuma ruwa bai kafewa wurin nan
bai samson bai kafai ai abin nan da haka ina ni a fahimta na duk ruwan da ke karkashin dutsen nan yana wucewa ne ta wurin yana wucewa hanyar ruwa ne kuma ruwan da ke can kasa bai kafewa muddin ba a toshe yawon shi zuwa gangarawa ba dole akwai ruwa wurin ai kamar zanzam ne na Saudiya ba tsaunuka ne ga ruwa yana wucewa bai karewa saboda yana zama yanayin shi haka yake akwai wani babban tafki a karkashin dutsen wanda nan ya zama hanyar shi bai kafewa akwai ruwa ba ruwa bai bukatar ruwan sama kusan shekara 100 da nawa kenan 160 da namu tunda aka discover aka gane wannan abin nan wanda na gwamnati ya zauna
sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da walin kwantagora Alhaji Mu'az Hamidu da wanda ya hada mana sautin Mr. Tafarra Girma Tafarra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla kafin mu karkare shirin baki ɗaya ga ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labarai a takeice. Jami'an ƙasar Saudiya na ci gaba da binciken dalilin faduwar kungiyar gine-ginen nan wanda ya burma kan harami a Makka kuma ya kashe akalla mutane 107 ya raunata sama da 230. Babban injin din ya fado ne kan rufin masallacin inda ya tsago a lokacin da mahajjita ke sallan Juma'a. Hotuna da ake ta nunawa a dandalin sadarwa sun nuna mahajjita jina-jina da kuma kuraguzan daga na'uran ginin da kuma bangaren masallacin ya burma. Wannan hadarin da ya auku ne lokacin da majita daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin haji cikin wannan watan. Tukunyar iska gas da ake dahuwa da ita wato wadda ake kira turance cylinder ta yi bindiga yau Asabar a wani gidan cin abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar India kuma ya hallaka mutane 82 kana yi wa mutane da dama rauni. Wannan gidan cin abinci da ke wurin da ake kira Madhya Pradesh ya cika da mutum suna karin kumallo salin da wannan tukunyar iskan gas ta fashe. Wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin illa. Rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar kuma ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa waɗanda ya ƙara adadin mutanen da suka mutu a wannan wuri. Ma'aikatan ceto suna nan suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin binciken kurakuzan da suka fashe suka danna jama'a domin ƙara zaƙulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su. Rahotanni sun bayyana cewa fashewa irin wannan tukunyar iskar gas ba sabon abu bane a ƙasar ta India. Kuma da lamar sauraro abin da ya suka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah da wani sabon shirin wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da ma Chadi. Kada ku manta kuma ko da yaushe za ku iya sauraron mu akan voahausa.com. Yanzu a madadin Ladam Ibrahim Ayawa da ya bada umarni sai injiniyan mu ne wato Mr. Grafton Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.